sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau da tunan 5 ga watan Satumba shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanun labarai.
A yau ne tunan jam'iyyar Conservative ta masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta sanar cewa sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss ita ce ta zama shugabar jam'iyyar kuma sabuwar Prime Minister. Kasar Ukraine ta nemi goyon baya mai karfi don kokarin da take yi na samun galaba kan Russia don kawar da kalubalen tattalin arziki akan kasashen Turai abokan hulɗarta. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Russia da ke Kabul babban birnin Afghanistan a yau Litinin ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa jiragen yakin su Fatu Kano suna ci gaba da fatattakar ɗan kungiyar Boko Haram a yankunan Sambisa da tafkin Chadi.
Da suka fara shiga karhe kusan hudun safiya sun shiga gidan wani komanda na Boko Haram nan suka kashe mayaka guda 30.
Sojojin Najeriya kuma suna kokawa akan yadda suke samun katsalanda idan suka kama wanda suke tuhuma da aikata ayyukan ta'addanci a lokacin da suke gudanar da bincike a kansu.
Duk wanda ya zo yace zai shiga tsakaninmu da shi wallahi ya ja dagan yaki ne da mu magana da Allah. Kuma wallahi ba za mu daga masa ba kafa ba kowane ne.
A jamhuriyar Niger kuma an fara wayar da kan maluma addini akan kaucewa amfani da kalamai masu tada zaune tsaye. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafe da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gidan Jibril zai gabatar. Za a ji kuma kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Litinin jam'iyyar Conservative ta masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta sanar cewa sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss ita ce ta zama shugabar jam'iyyar kuma sabuwar Prime Minister bayan zaben da jam'iyyar ta yi. Truss da tsohon sakataren Baitul Malal kasar Rishi Sunak sun fafata a neman babban mukamin na jam'iyyar. Lokacin da za ta fara aiki, Truss za ta fuskanci kalubalen koma bayan tattalin arzikin Birtaniya da kuma karuwar farashin makamashi. A watan Yulin da ya gabata ne, Prime Minister Boris Johnson ya sanar da cewa zai yi murabus bayan da gwamnatinsa ta fuskanci badakala iri-iri ciki har da saba wasu dokokin COVID-19 da gwamnatin tasa ta sanya. Gobe Talata, Truss za ta je Scotland inda Sarauniya Elizabeth za ta gayyace ta don kafa gwamnati a hukumace. A yau Litinin kasar Ukraine ta nemi goyon baya mai karfi don kokarin da take yi na samun galaba kan Russia don kawar da kalubalen tattalin arziki akan kasashen Turai abokan hulɗarta, yayin da Russia ta sake dora laifin katsewar jigilar gas zuwa Germany akan takunkumin da kasashen yammaci suka sanya mata. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya ce farmakin da sojojin Russia ke kaiwa kan Ukraine da barazanar makamashi kan 'yan kasashen tarayyar Turai ta EU su ne suka haifar da tashin farashin kayayyaki da sauran abubuwa a kasashen na EU. Mafita ita ce a ba Ukraine goyon baya mafi karfi domin mu samu galaba kan Putin da wuri ta yadda ba zai sake cutar da kasashen Turai ba. Abinda Kuleba ya rubuta kenan a shafinsa na Twitter. Mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya fadawa manema labarai cewa takunkumin da kasashen yammaci suka sanya wa Russia na haifar da matsala wajen kula da bututun man Nord Stream 1 wanda babban kamfanin makamashin Russia na Gazprom ya rufe a makon da ya gabata bayan da ya ce ya gano wani wuri da ke tsiyayar da mai. Kasashen Turai da suka turawa gwamnatin Kiev makamai tare da taimakawa wajen horar da mayakan kasar sun zargi Russia da yin amfani da makamashin da suka saya daga Moscow a matsayin makami. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar. Jiragen yakin su Fatu Kano na ci gaba da fatattakar kungiyar Boko Haram a yankunan Sambisa da tafkin Chadi, inda rahotanni ke kara fitowa akan irin fafatawar da yanzu haka ke gudana a wurin. ma'aikatar sojan Najeriya ta tabbatar da lugudan wutar da ake kaiwa ƴan ta'addan. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a wannan rahoto da aiko mana.
Bayanai na ƙara fitowa fili idan gane da arangama da Dakarun Najeriya ke yi da ƴan ta'addan Boko Haram a dajin Sambisa da kuma yankin Tafkin Chadi. A babanan jiragen yakin Sufatu Kano sun yi takai farmaki ba kakkautawa a yankin Nasan Bisa da ma yankin Tafkin Chadin, kamar yadda wani ganau da bai son ambaci sunansa ke shaida mana.
Wato abin da ya faru, sojin Najeriya sun kawada sansanin ɗan Boko Haram wanda ta shafi shehrin Bama, sun ka shiga wannan wurare suka yi ta yaki ga Boko Haram da suka fara shiga ƙarfe kusan hudun safiya sun shiga gidan wani komanda na Boko Haram nan suka kashe mayaka guda 30. To jin ƙaran bindigogi ga yakin da sun kai a gidan sai waɗansu komandoji suka nema mayaka sun ka seta ambush ga su sojin Najeriya. Da su sojoji suka ji haka sai sun ka kira ɗan yakin sama sun ka taho da jirage nan suka musu rundunan bama-bamai sun ka kashe mayakun Boko Haram sama da 70 a wani wuri wanda ake kira Gabchari. To nan soji suka yi kone-konen gidajen Boko Haramun kuma sun kai gaba suka yi tahiya. Kafin su kawo shehuri jirage yaki ya riga ya zo ya gama fatattaka su ɗan Boko Haram wanda suke zamne a wannan wurare har ya kakkashe su sosai da gaske.
Daga bisani na garzaya hedkwatar rundunar sojojin saman Najeriya. Inda mai magana da yawunta Air Commodo Edward Gabquet ke shaida min cewar lalle kam dakarunsu suna fafatawa. Yace da yake har yanzu ana filin daga sai mu ƙara ba su lokaci kaɗan, amma duk da haka ya shaida min cewar
ana kan aiki, ana kan tabbatar cewa wayannan terrorists da suke northeast ba su hana mutanen mu zaman lafiya ba. Mun san cewa har yanzu akwai sojoji suka rage a Sambisa, akwai ɗan kaɗan da suka rage a Sambisa, kuma akwai wasu da suke ta kusa da Lake Chad. So abin da ya faru shi ne a yanzu mun tabbatar cewa mun rage karfinsu.
Ta yaya kuke gane cewa wannan wurin akwai ƴan ta'adda har jiragen ku su kai musu farmaki?
Mu muna da karfin sanin abin da suke yi, karfin sanin inda suke zuwa.
Ana cewa kamar an kashe ƴan ta'adda kaza ko an kashe kaza, ku kuna sama su suna ƙasa. Ya ake gane cewa an kashe ƴan ta'adda daga sama?
To ai ka san muna shekarun technology ne su, kuma akwai mutane suke zama kusa da wayannan mutane. Dan ka tuna jiya na nuna muku wayansu clips na inda muke ganin su. Akwai technology da ake san inda suke haduwa, inda suke boyewa, duk wayannan muna da shi. Abu da kuma yasa shine muna tracking din su inda.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden zai je jihohin Wisconsin da Pennsylvania domin halartar bukukuwan ranar ma'aikata ta shekara-shekara da ake kira Labor Day. Fadar White House ta ce Biden a jawaban da zai yi a Milwaukee da Wisconsin da kuma Pittsburgh a jihar Pennsylvania zai jaddada kimar ma'aikata Amurkawa. Sakatariyar kwadagon Amurka Martin Walsh za ta bi Biden don bukukuwan. A jiya Lahadi, shugaban ya bayyana goyon bayansa ga kudirin da ma'aikata aikin gona suka gabatar a jihar California, wanda zai ba su damar faɗaɗa hanyoyin zaben shugabannin kungiyarsu ta manoma. Wata girgizar ƙasa da ta auku a yau Litinin a kudu maso yammacin China ta kashe akalla mutane 21 a cewar kafafen yaɗa labaran ƙasar. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 6.8 ta auku ne da tsakar rana a lardin Sichuan, yankin da ake yawan samun girgizar ƙasa. Gidan talabijin ɗin China na CCTV ya ce girgizar ƙasar ta haddasa zaftarewar laka, ta kuma lalata gidaje tare da janyo katsewar wutar lantarki. An ji girgizar ƙasar a babban birnin lardin Chengdu mai tazarar kilomita 200 daga inda girgizar ta fara. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 8 ta kashe dubban mutane a Sichuan a shekarar 2008.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu sake waiwayen rahotannin mu. A Najeriya daidai lokacin da jama'a ke fama da matsalolin rashin tsaro, su ku jami'an tsaro kokawa suke yi akan yadda suke samun katsalanda inda idan suka kama mutane waɗanda suke tuhumar su da aikata ayyukan ta'addanci lokacin da suke gudanar da bincike akan su. Wannan na zuwa ne dai a lokacin da ake kama waɗanda suke tuhuma da aikata laifukan, duk da yake da wuya a ji hukunci da jami'an gwamnati ke ɗauka akan irin waɗannan mutanen. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da ƙarin bayani.
Jami'an tsaron Najeriya sun jima suna fitar da sanarwoyi tare da nuna waɗanda suke kamawa da tuhumar aikata ayyukan ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasar, duk da yake ba su bayar da bayanan yadda ta kaya bayan gurfanar da waɗanda ake tuhumar a gaban kuliya. Duk da yake ayyukan ta'addanci ba tsayawa suka yi ba, amma dai jami'an tsaro na ci gaba da kame waɗanda suke tuhuma da hannu ga ayyukan, kamar kamen wasu mutane biyar da hukumar tsaron ƴan ƙasa ta civil defense a Sokoto, waɗanda kumandan hukumar Muhammad Salih Dada ya ce suna da hannu ga satar jama'a a cikin birnin Sokoto.
Ga sunan kamar yadda za ku gansu, akwai Abdullahi Dan Husaini mai shekaru 45 na ala hakika shi ne ma kamar shugabansu, amma yana ta nokewa yana nuna cewa ba shi bane sai da ya faɗi sauran ƴan abokan nasa da suka zo kuma suka confirm mana cewa ma shi ne shugabansu, kuma shi ne ma yake da waya, shi yake da wayan da yake kiran su wasu kidnappers daga na outside the state su taimaka musu wajen kidnapping din mutane.
To sai dai matsalar da ke nan ita ce katsalanda da jami'an ke fuskanta daga sassa daban-daban na neman afuwa ga waɗanda ake tuhumar lokacin da ake binciken su, kamar yadda kamandan hukumar ya koka a kai.
Ko wasu dai gaskiya da suka zo suna nema shi mana katsalandan a cikin wannan al'amari na binciken shi, musamman shi Dan Husaini, wana mu ma majiyarmu kuma dun da mu ma ba zaune muke ba muna bincike, mun ji cewa su bangaren dangin Dan Husaini sun masa alƙawarin za su bashi dabbobi da 1 million hakanan. So shi ne shi ma ya zo ya yi tsayin daka akan cewa su yan san yadda za a lalata kes ɗin nan da amfani da lauyoyi da sauransu. Amma dai duk wannan mu ba zai hana mu yin aikin ba, saboda mu zuciyarmu a tsarkake take, kuma mu muna da kishin al'umma, muna da kishin addininmu gaskiya. Saboda haka waɗannan mutanen duk wanda ya zo ya ce zai shiga tsakaninmu da shi, wallahi ya ja dagan yaƙi ne da mu, magana da Allah, kuma wallahi ba za mu daga masa kafa ba kowane ne.
Duk da yake jama'a na kallon yawan kama waɗanda ake tuma da aikata ayyukan ta'addanci a zaman kokarin jami'an tsaro, masana lamboran tsaro na ganin cewa da saura, saboda jami'an ba su bayar da bayanai ko an samu waɗanda ake tuhumar da laifin da ake tuhumar su an kuma yi musu hukunci ko kuma aka san haka. Dr. Huza Ahmad Getso na ganin cewa ya kamata hukumomi su rinƙa baiwa jama'a bayanai akan ire-iren hukuncin da aka yi wa waɗanda ake kamawa a gurfanar da su gaban kuliya.
Domin sau da yawa ana kai su ajiya gidan gyaran hali, inda ake cewa to gidan yari, su kuma wanda ya kamata a yanke wa hukunci bayan tabbatar da laifin da ya aikata sai ya yi shekara 25-30. Wannan zai ci gaba da ƙarfafawa masu aikata laifuka cewar ita wannan yanki ƙasa ta Najeriya guri ne wanda kowa zai iya cin karen shi babu babbaka ba tare da an ɗauki matakin da ya kamata a kan shi ba. Don haka akwai buƙatar lallai-lallai hukumomi su dinga dawowa da bayanai na bayan an yi ɗauki mataki, ma'ana abin da ake cewa to feedback mechanism. Dole a yi abin nan da ake cewa to a tauna tsakuwa domin a yace tsoro.
Masanan dai na ganin cewa muddin ana hukunta masu laifi yadda ya kamata zai iya zama izina ga masu son aikata irin wannan laifi a gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. To bari mu riƙa jamhuriyar Niger kuma, inda ƙungiyar nan Jama'atul Kitabu was Sunna da haɗin gwiwar ma'aikatar minista na cikin gida sun shirya taron horo domin fahimtar da malaman addini hanyoyin kaucewa amfani da kalamai masu tayar da zaune tsaye ko kuma na cusa tsatsauran ra'ayi da mummunan aƙida yayin gudanar da wa'azi ko kuma hutuba a masallatan Juma'a a wannan lokacin da masu tada ƙayan bayan ke fakewa addini domin jin ra'ayin jama'a. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Shugabannin makarantun Islamiyya da limaman masallatan Juma'a da malaman da ke gabatar da wa'azi daga jihohi 8 na Nijar ne ke halartar wannan taro na tunatarwa akan muhimmancin zaman lafiya da kuma irin nauyin da ya rataya a wuyansu. a matsayin su na masu alhakin ganar da al'ummar musulmi kyawawan dabi'u da mutunta abokin zama. Sheikh Shaibu Muhammad shine shugaban kungiyar Jama'atul Kitab wa Sunna wace ta shirye wannan taro.
Kowane malami yana da al'umma karkashin sa, ya san yaya Annabi ya tafi da ya tafi da al'umma, ya tafi da addini har ya bar duniya aka zauna lafiya. In al'umma ta fahimci wannan, kowa ya zama lafiya, ya yi adalci, ya rike amana, to za a samu zaman lafiya. To shi muke son mu wayar da malamanmu.
Bayanai daga yankunan da ke fama da matsalolin tsaro sun yi nuni da cewa kungiyoyin ta'addanci na fakewa da dalilan addini domin cusawa jama'ar irin waɗannan wurare tsatsauran ra'ayi da muguwar aƙida ta hanyar wa'azin da suke shiryawa. Dalili kenan ma'aikatar ministan cikin gidan Nijar ta yi na'am da wannan yunkuri na Kitabu Sunna, saboda yadda abin zai taimaka a kaucewa fadawa tarkon masu tayar da kayar baya, inji Abdul Samad Yahya, daraktan sashen kula da addinai a ma'aikatar ministan cikin gida.
Mawdu'i ne wanda ya yi daidai da lokacin da ake ciki, saboda zai yana magana akan horar da masu wa'azi dangane da abin da ya shafi zaman lahiya. Shi kuma mu a ofishin minista na cikin gida babu abu wanda yake mai mahimmanci a garinmu kamar yin haka, saboda muna ganin a cikin gabatar da sako da faɗakarwa da malamai suke yi ga al'umma, idan ba a samu horo ba ingantacce wanda zai ba su damar su yi shi ta hanya da ta dace, to zai iya kawo baraka a cikin al'umma.
Ganin yadda sakonnin da suka shafi sha'anin addini kan yaduwa daga wannan ƙasa zuwa waccan, musamman a wannan zamani na amfani da kafafen sada zumunta, yasa kungiyar Jama'atul Kitab wa Sunna ta gayyaci limaman wasu ƙasashen Afirka domin salarci wannan taro. Malam Zakariya Datti ya fito ne daga Kamaru.
Shiga rezo sosiyo ta bata tarbiyya, to kuma su wane ne suke mikar da mutane hanya gurin fahimtar addini da rezo sosiyo da komai? Su ne malamai. Hanyar gurɓacewar tarbiyya ya shafi iyaye, ya shafi malamai, to sai dai su malamai suke tarbiyyantar da iyaye da yara. Shi ne sisa malamai daurin su ya fi muhimmanci. Su iyaye yaran su ne. Za ka tarda wani malami na zagin malami, wannan malamin na kafirta malami, wannan malamin na wannan cewa kada ku bi wani, kada ku yi sallah gurin wani.
Kwanaki biyar za a shafe a wannan zama, inda mashahuran malamai za su baje maudu'ai da dama game da batun zaman lafiya, yayin da ɗaya ɓangare za a yi tunatarwa akan illolin da bambancin kabila da zaluncin shugabanni ka iya yi wa yunkurin zaman lafiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Agaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya saurare mu a shafukanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, kan jimarar ilimi ne abun rainawa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam na wannan makon. A cikin shirin namu za ku ji kace-kacen da ya kaure tsakanin malamai na kungiyar jami'o'i ta ƙasa, wato ASU, musamman ma dai reshen jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke Lafai a jihar Neja, bayan da mataimakin shugaban jami'a mai kula da sashen mulki a wata wasiƙa da ya raba, inda ma har take ga ya aje wakilcinsa a cikin wannan kungiya. Haka kuma za ku ji martanin da ƴan uwansa malamai suka maida masa game da wannan mataki da ya dauka. Da fatan za a yi sauraro lafiya. Wakilinmu na jihar Neja, Mustapha Nasiru Batsari, ya samu zantawa da wasu manyan malamai na jami'ar Ibrahim Badamasi Babangida da ke Lafai a jihar Neja. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
To alhamdulillah, wannan sanarwar tana nufin cewa ni a matsayina na lecturer na Ibrahim Badamasi Babangida University Lafai, wanda kuma wannan matsayin ya bani daman ni member ne na ASU, abinda ake kira Academic Staff Union na University, sannan branch ɗin IBB University Lafai. Wannan takardan ina so in faɗakar da duniya ne cewa ni a matsayina na lecturer gaskiya na fita a wannan kungiyar don son halin kaina, don kuma kaina, ba wai saboda in ja kowa ba, amma na matsayin kaina ne, membership ina na wannan union na jami'a ta.
Na'am, to me yasa ka dauki wannan matakin?
To wannan matakin dai ta zama dole ne gare ni, saboda bayan na bi abubuwan da ke ta faruwa kan batun wannan strike da aka yi, tunda dai aka fara, ni gaskiya dama ra'ayin da aka bi na abin da ya kawo wannan strike da ake yi, na ga dai gaskiya IBB University mu akasar abubuwan da aka lissafa gaskiya ba su shafe mu ba, amma tunda tafiya ta tafiya kuma union namu branch namu sun nuna cewa dole dai a bi, sai muka ci gaba da bi muna kallon dai yanayin yadda za a kaya. Saboda a ƙarshen ta mu a IBB University muna da advantage wanda yake state government ta ba mu, kowane conditional service yake obtainable a federal universities abin ya shafe mu, dan kowane letter ne ma'aikaci a IBB University ka an shafa wannan letter din ka za ka ganta a rubuce cewa conditional service ɗinka daidai ne da na federal. Saboda haka kaga dole ne mu yi musu abin da ake kira solidarity, idan suna yin ko menene dan daga karshe dole mu ma za mu ci gajiyar abin da ya fito daga ciki, ka gane ko. To tafiyar dai da tafiya sai muka ga kuma tun ana tafiya mu kamar ire-ire da sai muka ga tun ana tafiya abin dai na shirme an fara daga ITPIS aka zo kan batun EAA suka zo kan university revitalization suka zo kan sala haka dai ana yin gaba a yi baya abu bai kai ba. Karshen ta da abu suka zo suka yi ma shi president nan asu din yawa sai ya zo har ya kai makafan ana mai tambayoyi ɗan jarida kabanka tana mai tambayoyi akan wasu branches wanda yake ba su strike, sai ya kasance abin ya kai ga har bakin shi ya sulube sai ya fada da cewa mu da ke state university mu quacks ne mu kuma ba mu da amfani ga wannan sogo. To wannan abin yayi min zafi ainun saboda na ga mun bata lokaci yara mun bar su gida wata 5 6 ga university tana ta taba tsarewa an yi magana local branch da wasu ki sannan kuma gashi yanzu ma duk sogo da muke bi mutanen mu na ga musu cewa wannan sogo dama ba namu bane. Karshen ta ga abin da za a yi sai ya watsa mana ƙasa a ido ya nuna mana cewa ba mu da amfani ba mu kuma ya yake nufin mu quacks ne sai abin nan yayi man zafi ainun. To ko da nayi maganar nan a platform namu instead su rinka ba mutane hakuri suna jawo hankalin mutane su yi musu bayani akan abin da ya kai ga haka sai ƙara hura wuta suke suna nuna mutane kaman wani iko kaman ya zama dole ya kasance dole sai dai mu bi abin da asu take ciki.
To sai dai kuma bisa ga dukkan alamu wannan wasiƙa da professor ya rubuta ba ta yi wa sauran malamai ɗan uwansu daɗi ba, inda wakilin mu Mustapha Nasiru Batsari ya zanta da ɗaya daga cikin malaman Dr. Aminu Aliyu Shishi.
Da farko dai kamar yadda muka sani yau kusan watanni kenan da malaman jami'a suke yajin aiki. Shi national chairman na ASU ana yawan interview da shi kafofin yaɗa labarai daban-daban da radio da television da sauransu suna yawan interview da shi. A wani interview da aka yi da shi sai wasu kalma wanda yake ya ɗan rauna ko muna na waɗansu jami'o'i na jihohi, wannan abin ya kawo takaddama sosai a tsakanin malamai musamman waɗanda suke koyarwa a jami'o'i na jihohi din ya bata masa rai don kaman ya nuna cewa waɗannan jami'o'in da aka tambaya shi a kansu kan cewa sun koma yajin aiki sai ya ce a tabbatar su ya nuna kaman ba su da kwarewa quacks. Shi Professor Faiko yana ɗaya daga cikin wanda ya harzuka da wannan kalma da ya yi. Shi Professor Faiko ya yi rubutu a kan cewa wannan maganan da wannan shi shugaban malaman jami'o'i bai kyautu ba ya kamata ne ya fito ya bada hakuri. To ya yi wannan rubutun ne a wani platform da muke shi na malaman jami'o'i nan IDB University na Fai. To sai wasu suka ɗan mai da martani haka to abin da sai ƙara harzuka shi sai yanke shawara cewa shi ya fice daga cikin kungiyar malaman jami'o'i na Najeriya.
To yanzu kai misali tunda kana cikin wannan kungiya kuma a nan IBB University mene ne kaman matsayinka da kuma wasu ire-irenka a yanzu haka?
Mafi yawa gaskiya ka san wani lokaci idan ana faɗa ko kuna tare da jama'a haka ana pushin wani abu to duk yanda ra'ayinka ya kai inda jama'a suke ya kamata kai ma ka raja a wurin, saboda bai yiwuwa a ce mutane sun kai 50-100 a ce dukkansu suna kan kuskure. To duk abin da suka yi kai ma sai ka bi, ko da ma kana da wani ra'ayi da yake yayi bamban da nasu to sai ka haɗa ra'ayinka ku haɗa kai, saboda idan ba ku haɗa kai ba in ana samun rabuwan kai to ba za a cimma biyan bukata ba. Kuma idan muka yi la'akari wannan yajin aikin kusan watanni 7 ke ga aka shiga, in ma kana so ka fanɗari tun wata na farko za ka fanɗari, to amma an kusa cimma gaci sannan mutum ya fanɗari gaskiya da kyautu ba hakuri ya kamata a yi, duk inda ka ga tsanani akwai sauki. To saboda haka nan dai ra'ayina gaskiya ina tare da malaman jami'o'i, ko da ma an ce wasu mu sun dan farraka sun nuna ra'ayin cewa suna so su janye, to mafi yawa ni na san da cewa ba za mu janye ba, muna tare da shi shugabanmu muna tare kuma shugabanninmu na nan local branch.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin namu Mustapha Nasiru Batsari a jihar Neja da kuma babban jami'an da ta hada wannan shiri da bada umarni Julie Lagos Gresham. Naku baban yace furin ke fatan a huta lafiya sai wani makon.
Kuma jalla gaishe ka. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka iko mana.
To bari mu fara da sakon Aisha Matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Wace tace assalamu alaikum biyoyi Hausa. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka 99. Daga kawo al'ummar jawahin Zamfara da Kaduna da Sokoto da Katsina da Neja saukin wannan harhare na ƴan ta'adda waɗanda suka matsawa rayuwarsu yayin da gwamnatin Najeriya da jami'an tsaro suka gaza takawa maharan burki lamarin nasu sai ƙara ta'azzara yake yi sai sakon Aminu Adamu Malamaduri da Umar Baban Yaya a Sabon Gida da Comrade Hassan Hamza Sule Tankarkar a jihar Jigawa waɗanda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka hakika rundunar sojin ƙasar mu Najeriya sun cancanci yabo da jinjinawa akan yadda suke aiki tukuru wajen ganin an kakkabe ɗan ta'adda dan haka ya kamata mu ma ɗan ƙasa mu ci gaba da taimaka musu da addu'o'i domin ci gaba da samun nasara da ƙarshe muke addu'ar Allah ya ba wa ƙasar mu zaman lafiya sai sakon Sani Muhammad Cindo unguwar Karfin Madaki a jihar Bauchin tarayyar Najeriya wanda ke salamu biyo Hausa hakika shin alwashin baibu mata kaso 35 cikin 100 na mukamai da dan takarar shugaban kasa da mataimakin sa karkashin inuwar jam'iyyar APC suka yi idan Allah ya ba su nasara abin ayyaba ne Allah ya sa haka ta cimma ruwa a ƙarshe sai sakon Yusuf Meleda Gololo da Malam Malam Mezanan Kula Gololo jihar Bauchi waɗanda suka ce assalamu alaikum biyo Hausa ku ba mu dama mu yi kira ga mai girma gwamnan jihar mu ta Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kaura ya taimaka yanzu ba mana lainin a kan hanyar mu da tashi daga Gamawa zuwa Gololo zuwa Jakusko ganin yadda hanyar ta fara farfashewa
kuma da Allah da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma a takaice
A yau Litinin Jam'iyyar Conservative ta masu ra'ayin mazan jiya a Burtaniya ta sanar cewa sakatariyar harkokin wajen kasar Liz Truss ita ce ta zama shugabar jam'iyyar kuma sabuwar Prime Minister bayan zaben da jam'iyyar ta yi. Truss da tsohon sakataren Baitul Malal kasar Rishi Sunak sun fafata a neman babban mukamin na jam'iyyar. Lokacin da za ta fara aiki, Truss za ta fuskanci kalubalen kuma bayan tattalin arzikin Burtaniya da kuma karuwar farashin makamashi. A yau Litinin kasar Ukraine ta nemi goyon baya mafi karfi don kokarin da take yi na samun galaba akan Russia don kawar da kalubalen tattalin arziki a kasashen Turai abokan hulɗarta. Yayin da Russia ta sake dora laifin katsewar jigilar gas zuwa Germany akan takunkumin da kasashen yammaci suka sanya mata. Ministan harkokin wajen Ukraine, Dmytro Kuleba, ya ce farmakin da sojojin Russia ke kaiwa kan 'yan Ukraine da barazanar makamashi kan 'yan kasashen tarayyar Turai ta EU su ne suka haifar da tashin farashin kayayyaki da sauran abubuwa a kasashen na EU. Mafita ita ce a ba Ukraine goyon baya mai karfi domin mu samu galaba akan Putin da wuri ta yadda ba zai sake cutar da kasashen Turai ba. Abinda Kuleba ya rubuta kina a shafin sa na Twitter. Wani harin kunar bakin wake da aka kai a kusa da kofar shiga ofishin jakadancin Russia dake Kabul babban birnin Afghanistan a yau Litinin yayi sanadiyar mutuwar akalla mutane uku ciki har da jami'an diplomasiyar ofishin biyu. Kamfanin dillancin labaran kasar Russia na RIA Novosti ya ambaci ma'aikatar harkokin wajen Moscow na cewa harin bom ɗin ya faru ne a lokacin da wani jami'in diplomasiyar Russia ya fita ya kira sunayen 'yan Afghanistan masu neman takardar visa don su ja layi a waje.
To masu sauraro baki ɗayan abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokacin sai kuma Allah ya kai mu anjima kaɗan da daddare misalin karfe 9:30 abubuwan Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 8:30 kenan abubuwan GMT da Ghana za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri.
yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta hada ta kuma bada umarni da ma injiniyan mu na wannan yammaci Mr. Chan baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku a huta lafiya sai an jima assalamu alaikum.